yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci sun tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta’ala ya aiko annabawansa, ya saukar musu da littattafansa, sannan Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya haɗa su da mu’ujizozi waɗanda suke tabbatar da gaskiyarsu. Kowane annabi da Allah subhanahu wa ta’ala ya aiko a bayan ƙasa, ya ba shi irin mu’ujizar da ta dace da shi, ta dace da lokacinsa, ta dace da jama’arsa. Ya tabbata a cikin sahihaini hadithin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu wani annabi daga cikin annabawa face Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi mu'jizar da mutane za su imani saboda ita, yace ni kuma abinda Allah ya bani wahayi ne da ya mun. Wato babbar mu'ujizar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce mu'ujizar wahayi, ita ce mu'ujizar littafinsa, mu'ujizar littafin Allah da ya saukar masa. Ya ce fa'arju anni aktharuhum tabi'an yawm al-qiyama, ina fatan ya zanto na fi su kowa mabiya, na fi su mabiya gaba ɗaya ranar gobar kiyama. Na'am, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai fi sauran annabawa mabiya, saboda shi saƙonsa bai taƙaita da jama'arsa ba, Larabawa bai taƙaita da zamaninsa ba, saƙo ne da ya ƙunshi kowa da kowa, saboda haka mabiyansa ba za su yanke ba har zuwa tashin alkiyama. Kowane annabi Allah ya sanya wa mu'jizar da ya bashi ya mata lokaci da zamani da mutanen da suke gani su yi imani a dalilinta ko suke samun labarinta daga waɗanda suka ganta. Saɓanin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi mu'jizar da Allah ya bashi, ayar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi wadda take tabbatar da gaskiyar annabcinsa da gaskiyar saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗo shi da shi, aya ce mu'jiza ce mai dogewa mai ɗorewa, ba ta da iyaka, ba ta yi iyaka da wani gari ko wasu mutane ko wata ƙasa ko wani zamani ba. Mu'jizarsa mu'jiza ce mai dogewa mai ɗorewa har zuwa tashin alkiyama. Saboda me? Saboda su waɗancan annabawa saƙonsu ya taƙaita ga mutanensu ne kawai, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ne ga duniya baki ɗaya, tun daga zamanin da Allah ya aiko shi har Allah ya naɗe ƙasa, shi kaɗai ne manzo da aka wajabta wa kowa ya yi imani da shi. Saboda haka mu'jizarsa dole ta ci gaba da zarcewa har zuwa lokacin da Allah zai naɗe ƙasa da abin da ke kanta. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka ce ya ku mutane, lalle ni manzo ne zuwa gare ku baki ɗaya. Hakanan ya tabbata a cikin sahihaini hadithin Jabir ɗan Abdullah, Allah ya ƙara musu yarda, shi da mahaifinsa yake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an bani abubuwa biyar, ba a ba ma wani annabi ba gabanina. Daga cikin abubuwa biyar ɗin da annabi ya ambata ya ce wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan, kowane annabi ana aikan shi ne zuwa ga mutanensa su kadai, wa bu'istu ila an-nasi 'amma, amma ni an aiko ni zuwa ga mutane baki ɗaya. Saboda haka mu'jizarsa ta zanto mu'jiza ce da ba za ta taƙaita ga mutanensa kawai ba, mu'jiza ce da za ta game kowa da kowa har Allah ya naɗe ƙasa, kowa zai zo ya ga wannan mu'jiza. Wannan mafi girman mu'jizar da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan littafi Al-Qur'ani mai girma da yake gabanmu, wanda muke karanta shi safe da yamma, dare da rana, manya da yara, mata da maza suke karanta wannan littafi, mukan karanta shi a sallolinmu. Wannan littafi wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko bayansa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da sifofi manya-manya, sifofi masu girman daraja a cikin littafinsa mai girma. Allah ya sifanta wannan Al-Qur'ani cewa Al-Qur'ani ne wanda yake da girman sha'ani, sifofin da ya sifanta shi da su suna nuna girman sha'aninsa a gurin Allah. Daga cikin irin wannan sifofi da Al-Qur'ani da Allah ya sifanta Al-Qur'ani da su ya sanar da mu cewa alqur'ani maganar sace, maganar sace wadda ya aiko da mala'ika jibrilu da ita ya saukar da wannan magana akan zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da harshen larabci mabayyane domin yayin mutane gargadi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle shi alqur'ani la tanzilu rabbil alamin, saukarwa ce ta ubangijin halittu duka. Nazala bihi ar-ruhul amin, ruhi amintacce shine mala'ika jibrilu shine ya sauko da shi. Ala qalbika, a bisa zuciyarka. Litakuna minal munzirin, dan ka zamo daga cikin masu gargadi. Bilisanin arabiyyin mubin, da harshen da balaraban harshe mabayyani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka, Allah ya ce to ka bashi mafaka har ya ji maganar Allah. Maganar Allah ita ce alqur'ani, wato har a karanta masa alqur'ani ayi masa wa'azi da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya wasafta wannan littafi da cewa littafi ne na shiriya. Duk wani abin da ɗan adam yake bukata na shiriya, na gane hanya ta daidai, hanya madaidaiciya, to a wannan littafi zai same shi. Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, wannan littafi babu kokonto a cikinsa, shiriya ne ga masu taqwa. Haka nan yace wa inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, lalle wannan alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanyar da tafi miƙewa, tafi miƙewa totar, hanyar da take miƙaƙƙiya totar. ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, يناكما ينبشارا قواتنا سكي إيماني سكي أيكا نقري شيوا سنا دلادا مي جرما واتنا كما سكا كافر شي. الله سبحانه وتعالى شي سنا دأزابا مي رأي وهكنا الله سبحانه وتعالى يكي شيوا littafi ne da muka saukar maka domin ka fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske da izinin Ubangijinsu, kuma ka shiryar da su zuwa ga tafarkin Ubangiji Shayabo, wanda yake mabuwayi Shayabo. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa wannan littafi ne mai albarka. Dukkan wani abin da ya shafi wannan littafi yake da alaka da shi, abu ne mai albarka. Duk wanda zai rike wannan littafi zai zama mai albarka. Allah ya sifanta shi da cewa littafi ne mai albarka, cewa hadha kitabul anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi, Allah ce wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka, mai gaskata littafan da suka gabace shi. Haka nan a wani guri yace wa hadha kitabul mubarakun anzalnahu fattabi'uhu wattaqu, وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون, wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka, don haka ku bi shi ku kiyaye dokokin Allah domin ku samu rahamar Ubangiji. Saboda haka littafin alqur'ani littafi ne mai albarka. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun, wannan wa'azi ne mai albarka, tunatarwa ce mai albarka, wato alqur'ani mun saukar da shi, shin yanzu ku kuna musun haka ne, kuna musun tashi ne? Haka nan cikin sifofin da Allah ya sifanta wannan littafi da shi, ya sifanta littafin nan da cewa littafi ne da yake haske, kuma hujja, kuma rayuwa, wato shi ne yake haskaka rayuwar al'umma, shi yake nuna musu hanyar da take mai haske, wacce za su san inda za su sa ƙafarsu, za su gane daidai, su gane abinda ba daidai ba, za su gane gaskiya da ƙarya. Shi ne hujja da take tabbatar da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kaɗaitakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka nan shi ne rayuwa, duk wanda ya riƙe shi shi ne rayayye, wanda ya saki alƙur'ani ko mai ya runguma ba shi ba to matacce ne. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله يقول ينزو أن يكما تتشي مكرايش muka sanya masa haske da yake tafiya da shi cikin mutane, shine muka nuna masa hanyar shiriya ta hanyar wannan alqur'ani, ya zama a cikin haske yake tafiya, zai zama ɗaya da wanda yake tafiya cikin dufai, ba za su zama ɗaya ba. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa, ka ce ya ku mutane, qad ja'akum burhanun min rabbikum, wata hujja ta zo muku daga Ubangijinku, wa anzalna ilaykum nuran mubina, mun saukar muku da haske mabayyani, shine alqur'ani. Haka nan Ubangiji yake cewa, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ci haka nan, kamar haka ne muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amarin mu, shine alqur'ani. Ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, a lokacin baka san menene littafin ba, menene imanin ba, walakin ja'alnahu nuran, sai dai mun sanya shi wannan alqur'ani ya zama haske da kake shiri, da kake shiryar da wanda Allah ya ga dama daga cikin bayinmu. Allah ce, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kuma lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. Allah ce, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, haske da littafi mabayyani ya zo muku daga Allah. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, Allah yana shiryar da wanda ya bi yardar Allah ta hanyar wannan littafi, yana nuna masa hanyoyin aminci. Az-zulumati ila an-nuri bi'iznihi, yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske da izininsa. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, yana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici. Saboda haka alqur'ani haske, suka rike alqur'ani to rayayyu ne, yayin da suka saki alqur'ani matattu ne, koda kuwa suna tafiya da kafafuwansu a bayan ƙasa. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta wannan littafi da cewa littafi ne da yake ɗauke da waraka, a cikinsa akwai abin da yake waraka ne ga cututtukan da suke cikin ƙiraza. Alƙur'ani waraka ne, ya ƙunshi waraka ta cututtukan da suke cikin ƙiraza, suke cikin zukata, cutar kafirci da shirka da munafici da riya da bid'a da ɓata. Haka nan waraka ne daga cututtukan da suke samun jiki, ana karanta shi a yi ruƙuya a samu sauƙi daga cututtukan da sukan samu jiki. Alqur'ani ya sifa, Allah ya sifanta wannan alqur'ani da haka, yace, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ubangiji yace, ya ku mutane, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, haqiqa wa'azi ya zo muku daga Ubangijinku, wa shifaa'un lima fi sudur, da abin da yake waraka na abin da yake cikin zukata, wa hudan kuma abin da yake shiriya, wa rahmatun da rahma, liqaumin yu'minun lil mu'minin, ga mutanen da suke mu'minai. Allah ce, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, to ka gaya musu da falalar Allah da rahamarsa. Aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'anin da ya bashi da musuluncin da ya zo da shi, fa bidhalika falyafrahu, to su yi farin ciki da wannan, wannan ya zama shi ne abin da zai faranta musu rai ko yaushe, su ga cewa Allah ya yi zaɓe su cikin musulmi, a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya kuma ba su wannan littafi mai girma suna karanta shi. Fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, su yi farin ciki da wannan, ya fi abin da suke tarawa na duniya, ya fi dukiyar da suke tarawa a duniya, da shi ya kamata su yi farin ciki. Don haka alqur'ani waraka ne. Allah ce, wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, Allah ce, muna saukar da abin da yake waraka ne ga mutane a cikin alqur'ani, rahama ne ga mu'minai. Haka nan Ubangiji yake cewa, ka ce shi alqur'ani ga mu'minai waraka ne kuma shiriya ne. Saboda haka alqur'ani yana kunshe da wannan waraka, yana kunshe da shiriya. Allah subhanahu wata'ala ya sifanta wannan alqur'ani da cewa littafi ne tsararre, da Allah ya tsare shi, ya kiyaye shi, barna ba za ta iya zuwa ta shiga cikinsa ba ta ko ina, wa innahu likitabun aziz, littafi ne gagara ba dau mabuwayi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi barna ba ta zuwa masa ta gaban sa ko ta bayan sa ta ko ina barna ba za ta shigo shi ba saukarwa ne daga ubangijin da yake hakimin mai hikima kuma hamidin shayibo haka nan Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle tabbas mu muka saukar da wannan wa'azi alqur'ani kuma mu ne masu tsare shi don haka littafin Allah ne tsararre da babu wanda ya isa ya gurbata wani abu a cikin alqur'ani alqur'ani shine littafin da Allah ya sifanta shi da cewa yayi bayanin komai filla filla babu wani abu da dan adam zai bukata dangane da bayanin aqidu ko abin da ya shafi ibada ko abin da ya shafi zamantakewa ko tattalin arziki ko siyasa ko dabi'u masu kyau duk wani abin da dan adam zai bukaci bayanin sa alqur'ani yana dauke da wannan bayani wanzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay Allah ce mun saukar maka da littafin da yake bayani ne ga komai ga komai kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat Allah ce littafi ne da uhkimat ayatuhu an inganta ayoyinsa thumma fussilat sannan an yi bayaninta daki daki dalla dalla saboda haka babu wani abu da alqur'ani bai zo da shi ba illa iyaka iliminka ya kasa kaiwa gare shi amma alqur'ani ya kunshi dukkan wata bukata ta dan adam da yake son ya san hukuncin Allah akan ta haka nan wannan littafi ne da ya cika da gaskiya da adalci duk labarurrukan da suke ciki gaskiya ne labarurrukan da suka wuce alqur'ani ya bada labarinsu ko waɗanda za su zo nan gaba babu wani wanda yake ba gaskiya ba haka nan hukunce-hukuncen da suke da ya kunsa duka adalci ne babu wani hukunci da alqur'ani ya zo da shi wanda ba adalci ba wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan Allah ce kalmomin ubangijinka sun cika ta fuskar gaskiya haka nan sun cika ta fuskar adalci babu wani abu da ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta shi wanda ba gaskiya bane ko ya faru ko zai faru haka nan babu wani hukunci da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da shi a cikin littafinsa ko annabi yayi bayanin sa a sunnar sa wanda ba adalci bane wanda yake zalunci ne babu shi babu wani littafin da ya tattaru waɗannan sifofi sai littafin Allah waɗannan kaɗan ne daga cikin sifofin da littafin Allah ya ƙunsa wannan littafin da yake gaba gare ku babu shakka muminai suna buƙatar jan hankali zuwa ga wannan littafi da ƙoƙarin nuna musu girman sha'aninsa da irin abin da yake ɗauke da shi na shirya ya kai bawan Allah ka zamo tare da wannan littafi a koyaushe kada ka yadda ka raba rayuwarka da wannan littafi ka riƙe shi kana karatunsa ba dare ba rana kana tilawarsa kana fahimtar abin da kake karantawa bakin gwargwado sannan kana ƙoƙarin aiki da abin da ka karanta ka fahimta daga cikinsa duk wanda zai yi wannan to babu shakka wannan shine zai samu daddaɗin rayuwa a nan duniya kuma sannan lahirarsa za ta yi kyau insha Allah ya ku bayan Allah mu koma ga wannan littafi mu karanta mu karantar da ƴaƴanmu mu karantar da matanmu mu sa su karanci wannan littafi mu ma mu karanta da yawa daga cikin mutane an yi sakaci musulmi sun yi sakaci dangane da wannan littafi girman sha'ani da yake ɗaukaka al'umma Allah ya ce wa innahu lazika wa liqaumik Allah ce wannan alqur'ani ɗaukaka ce gare ka kai da mutanenka babu waɗanda za su kankame ma wannan alqur'ani ba su samu ɗaukaka ba babu abin da ya jefar da musulmi suka yi ƙasa ya dawo da su suka yi baya illa sakin alqur'ani da suka yi lokacin da suke rike da alqur'ani kowace al'umma tana tsoransu tana ganin kwarjininsu suna da ɗaukaka da haiba a ko'ina suka shiga Allah kuma ya buɗe musu ni'imominsa ta sama ta ƙasa ta ko'ina walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun saboda haka mu koma mu rungumi alqur'ani mu karanta alqur'ani kan mu dauki alqur'ani wani littafi ne na dabo wani littafi ne na dabo sai in abu ya faru kawai a ce a zo a yi sauka ba haka Allah ya ce ba. Allah bai ce ku taru in wani abu ya yi ku rarraba alkur'ani a junanku ku yi sauka ba. Wannan wata bid'a ce da musulmi suka kirkiro wa kansu yayin da suka yi nisa da alkur'ani. Karanta alkur'ani ake so ka yi karatu na ibada, ba karatu na abiyaka ba, ba karatu na riya ba. Ka karanta shi ka yi ibada, ka bauta wa Allah da shi. Karatu alkur'ani bautar Allah ne, ka bauta wa Allah da shi. Wannan bautar Allah ya addu'a bayan ka yi ka gama ta, ita wassule da ita akan bukatunka. Amma ba idan an yi wani abu ba a ce a yi taro a zo a yi sauka, wannan bid'a ce ba ta da asali. Babu wani malamin da zai karanta maka hadisi ɗaya na Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya taɓa tara sahabbai ya ce za mu yi sauka, ko sayyidina Abubakar, duk da balahirar da ta faru a zamanin sayyidina Abubakar, mutane suka yi ta ridda, jama'a wato al'ummomi suka yi wuce akan al'ummar musulmi a lokacin. Aiki suka yi haka da lokacin sayyidina Abubakar, haka da lokacin sayyidina Usman, haka da lokacin sayyidina Ali, haka da sahihobin da suka zo baya, sai daga baya ne aka yi turu da wannan bid'a yayin da musulmi suka yi wasiya a Qur'ani. Haka bai da shi kamar wani littafi ne na dauki. Ba a dawo wannan ta sai an shiga wata bala ko wata bala ko ba shi da kaka ne amma dai sai ba ai amma da zai na wani zai yi su fara kai a masa alƙura da yake kaza ba zai saurari da ka ko kana ba to ba haka Allah yake yi ni ma ni da to zai ra ka da hakka da alƙurani kai wa wanda yake da rai da kai amma da ake fata mu da Allah subhanahu wataala ka dawo da zuwa da tafi ka dawo da kai Allah tabaraka damar karanta shi a hittar da aiki shi wanda ne ka nuna mana wannan haske da haske kamar rayuwar da ke wanda ne abu da ya fi da mu da tashe-tashen hankula da tashe-tashen mutane da ambaliyar ruwa ake ta fama da ita a garuruwa da barka da Allah ta kawo mana sauki Allah ta kawo mana Allah ta yaye mana da mu duk da ita kuma Allah ta iya da kuma da ta kawo mana istirahi da ambaliyar ruwa Allah subhanahu wa ta'ala
وجعله وارثا منا وجعل ثارنا على أفضلنا.